العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Godiyata tabbata ga mahaliccinmu Allah madaukakin sarki, wanda ya sake ba mu iko da kuma dama na sake haduwa a wanga majalisi namu mai tarin albarka, masallaci na makarantar Mufida Ali Dan Tsoho, a wanga rana ta Juma'a mai albarka, domin ci gaba da tunatar da kawunanmu al'amurra da suke da alaka da addininmu na musulunci da kuma ibada. Kamar yadda aka saba, muna gabatar da muhadara a wanga rana, a wanga na lokaci tsakanin magariba da isha'i. A yau dai insha Allahu muhadara ce ba muhadara ba, domin bayani ne za mu yi dalla-dalla dangance da abubuwan da suka shahi layya, insha Allahu ta'ala. Kenan bayaninmu na yau a sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama dangance da sallar layya, kuma da bayani saman kan waɗansu kurakurai da muke aikatawa a kan ita wannan layya, insha Allahu ta'ala. Kenan a yau muna ranar Juma'a wadda ta yi daidai da 5 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. Hakan kuma shi ya yi daidai da Juma'a wadda take 22 ga watan 5 na shekara ta 2026 bayan aihuwa annabi Isa alaihi salam. To, insha Allah, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga a cikin mas'ala ta harko dangance da shi wannan bayani a saman kan al'amurra da suka shahi layya. A kan haka, ita dai layya, mu gane da cewa ana kiran wannan suna ne a cikin lugar Larabci Udhiya, ma'anar shi kuma shine suna na wata dabba da za a yanka domin neman kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala. A yaushe, a cikin kwanakin da aka ware na musamman, su ne kwanaki na sallar Idi na layya, ko kuma sallar layya. Haka waɗansu malumai sun fassara wannan kalima ta Udhiya, ko kuma layya, da cewa wata dabba ce wadda ake yankawa a lokacin duha, ma'ana lokacin wallaha. Ashe sunan Udhiya ya samu yana da alaka da yankan da ake a lokacin wallaha, wallaha ko ita ce duha, kenan sunan shine Udhiya. Allahu alam, haka dai wasu malumai suka fassara. Me yasa mala yace, menene yasa ake kiran ita wannan sallah da wannan suna shine nace kamar lokaci da ake yanka ne a lokacin sallah wallaha, amma kuma malaman musulunci gaba daya sun tattara akan cewa ma'anar layya a cikin shari'a ta musulunci a ma'ana wadda take daƙiƙiyar ma'ana wadda babu kuskure a cikinta, ma'anar ta shine ma yuzbahu min bahimatil an'ami fi yawmin nahar, dabbar da ake yankawa a ranar nahar ko kuma idi na sallar layya wa ayyamu tashrik, da kuma cikin kwanikan da ake kira ayyamu tashrik taqarruban ila Allah, ana yanka su ne ba dan komai ba sai dan neman kusancin Ubangiji. Akan haka menene tushen ita wannan sallah ko menene tushen wannan layya da ake magana? Musanda layya alqur'ani mai girma da ma sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama su suka shara'anta ta ga dukkanin musulmi, akan dukkanin musulmi. Akan haka mala yace wal asal fiha annaha ibadatul mustaqilla maqsura li zatiha, cewa ita sallar layya ibada ce mai zaman kanta wadda da kanta take zamne, kuma kamanninta ita kadai ce domin ana zub da jini na dabbobin da ake yankawa a cikinta. Walau adalan nasi anha ila tasadduqi bi thamaniha la ta'attalat hadhihi ash-sha'ira al-azima, inda ko mutane za su daina yin layya su ce misali tunda muna da kudin sayan layya mu layya wahala ce bari mu dinga ba da kudi sadaka kawai a matsayin layya, to da ladan su ya lalace da maganar layya babu ita. Ashe ko kana da kudi in layya ake magana to sai dai ka sayo dabba din ka yanka wannan jini ya zuba, to a lokacin ne ake samun ladan layya, ba da bada saraka kudin layya ba, ko ka bada saraka baka samu layya ba. Daga cikin alqur'ani mai girma Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar, ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama lalle kai addu'a ga ubangijinka, ka nemi addu'a wajen ubangijinka, ka nemi biyan bukata, sannan kuma wanhar kuma ka yi yanka domin ubangijinka. Wa qauluhu ta'ala, haka kuma fadar Allah madaukakin sarki cikin qur'ani wurin da Allah ya ce wa likulli ummatin ja'alna mansakan li yadhakkaru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, mu ne muka sanya makowata al'umma irin wannan ibada ta layya da kuma ibada ta haji, muka sanya ma wannan al'umma dan su ambaci sunan Allah akan abinda za su bada, akan abinda za su yanka bisa kan abinda Allah ya arzuta su na daga dabbobi na ni'ima, dabbobi na ci. Daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce cikin wani hadisin shi, inna awwal ma nabda'u bihi fi yawmina haza an nusalliya, awa garana ta sallar layya abinda muke farawa da shi shine muna yin sallah raka'a biyu da harko tuko, summa narji'a, sannan mu koma gida, fa nan hara mu yanka, wa man fa'ala zalika, annabi yace duk wanda ya haka faqad asaba sunnatana, tabbas yayi daidai da sunna wanda muke so, sunna da muka yi. Wa man zabaha qabla salati, annabi yace amman kaga wanda ya yanka kahin sallar asuba ko ko kahin sallar idi afwan, wanda ya yanka kahin sallar idi fa inna ma huwa lahamun, ya sanda cewa kawai ya ci nama dai, ya ci nama, qaddamahu li ahlihi, nama ne kawai ya bada ga iyallan shi, amma ba magana layya ci, laysa minan nuski fi shay'in, wannan baya daga cikin ibadan nan da Allah tabaraka wa ta'ala ya magana na shi wannan layya, kenan baya daga ciki. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عن كربو حديثي دغ عبد الله بن عمر الله يدد شي yake cewa اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه 10 سنين يضحي منذ الله صلى الله عليه وسلم yayi shekara 10 a cikin garin Madina yana zamne amma ya kasance kowace shekara yana layya wa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala haka kuma hadisi ya zo daga Anas dan Malik Allah ya rada shi yake cewa dhahan nabi sallallahu alaihi wa sallama bi kabashaini amlahaini aqranain annabi sallallahu alaihi wasallama yayi layya da raguna guda biyu cikakku waɗanda suke da kahonni fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifat sifahihima na gane shi wurin yankansu yana ɗora ƙahon shi yana yankawa yusammi wa yukabbir yana ambata sunan Allah yana kuma kabbara wajen yankawa fazabahahuma biyadihi kuma da hannun shi ne ya yanka su waɗannan raguna don haka ita layya abu ne wanda yake tabbatacce daga alqur'ani da kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama haka kuma malaman musulunci gaba daya ba su da sabani akan haka cewa mi layya ibada ce wanda addinin mu ya shar'anta ta menene yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta layya menene manufa dangance da ita wannan layya Allah an shar'anta layya ne ba dan komai malai ce li tahqiqi hikamin dan Allah ya tabbatar da wasu hikimomi na musamman da kuma wata manufa wasu manuhohi na musamman masu girma ga waɗansu daga cikin waɗannan dalilai sallallayya da harko ya layya musan da harko cewa ita dai kusanci ne neman kusanci ne ga Allah ta hanyar yanka ana kadaita ibada ne ga Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar yanka da kuma zubar da jini Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul inna salati wa nuski wa mahaya lillahi rabbil alamin annabi Allah ya ce ka faɗa lalle sallata ko kuma addu'ata da kuma layyata da rayuwata da mutuwata dukkansu na Allah ne tabaraka wa ta'ala a wani wuri ma Allah ya ce lan yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kazalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum وَبَشِّرَ الْمُحْسِنِينَ in kun yanka kusan da Allah baya buƙatar nama da kuka yanka Allah baya buƙatar jininta ita dabba walakin amman Allah ya sa ku kuyi haka ne domin yana so daga gare ku yaga kadaici yaga kun kadaita shi wannan shine babban manufa dalilin shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku iko na yin wannan layya domin ku ambaci sunan shi akan abin da ya shirya ku kuma ka ba ma waɗanda suke masu kyautatawa labari abu na biyu ita dai layya raya sunna ce ta annabi Ibrahim alaihi salam akan haka akwai wannan kissa ta annabi Ibrahim khalilullahi wurin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ga ya zakkara mana ita cikin Qur'ani domin ya huddo mana haƙuri matukar haƙuri a wajen annabawa akan haka annabi Ibrahim alaihi salam Allah ne ya umarce shi domin ya yanka dan shi annabi Isma'il wajen jarraba shi annabi Ibrahim Allah sai umarce shi ya ce yanka dan shi a wannan lokaci na layya kuma Allah annabi Ibrahim yayi biyayya ga wannan umarni na Allah ta hanyar kwatamta mi ya kama dan shi ya zo wurin kuma dan shi annabi Ibrahim yayi hakuri Isma'il yayi hakuri yayi hakuri kuma ya amince da wannan hukunci na Allah cewa na yarda babana ka yanka ni a matsalaya in dai haka Allah ya nema to na yarda babu matsala yayi biyayya a Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dauke mu annabi Isma'il wannan al'amari ta hanyar ba mu baban shi rago maimakin ya yanka dan shi Isma'il maimakin Ibrahim ya yanka Isma'il Allah sai ya ba Ibrahim din annabi Ibrahim rago a karkashin shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa cikin wannan aya wa fadainahu bi zibhin azim sai muka canza masa da wani abin yanka mai girma ma'ana ragon nan maimakin ya yanka dan shi abu na uku sallallayya ita dai layya ba komai bace illa raya sunnan ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam domin in muka yi abu ne wanda yake ma'aiki mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tabbas yayi haka kuma ya kasance yana yi duk shekara tunda aka shara'anta ta kuma ya kiraye mu domin mu kasance mu ma muna yin ita wannan layya abu na hudu ita layya mu san da cewa godiya ce saman kan ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala da ya mana wacce ce ni'imar da Allah ya mana Allah da ya arzuta mu ya sauƙaƙa mana su waɗannan dabbobi na ci na ni'ima domin mu samu mu amfana daga gare su mu yanka mu ci to ashe wannan godiya ce ga Allah ta'ala abu na biyar at-tawsi'a wa idkhal as-surur mu san da cewa yalwata ma iyallaine da kuma sanya horin ciki a cikin zukatansu ita sallallaya ba iyallai kadai ba hatta da sauran talakawa na gari wanda ake raba nama a basu haka kuma yada soyayya ne da kuma rahama da kuma sanya gari gaba ɗaya kowa ya yi horin ciki kowa ya ji daɗi da kuma girmamawa ga su waɗanda ake gaida su kuma a ɗauki nama a basu wannan akan haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith Allah in ya maka ni'ima ya kai ma'aikin Allah to kai kokari ka bayyana ta kai kokari ka gwadi mutane su gani kenan kai kokari ka unhwana da ita wannan ni'ima to bayan haka menene ita hukuncin ita wannan layya lalle akwai bambanci akan haka hukuncin ita layya amma magana wadda take mai asali mai tushe akan sallallayya ita ce sunna ce mai karhi kamar yadda jamhurin malamai suka tahi akan shi cewa sunna ce mai karhi ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai kamata ba a ce duk da cewa sunna ce to ho bai dace ba ga duk wani mutum wanda yake mummuni kuma Allah ya hore mishi bai kamata a ce bai yi layya ba wannan ba daidai ba ne a saboda mi saboda a can baya akwai malaman da sun gwadi cewa ita wannan layya wajibi ce akwai wanda suka tai akan cewa wajibi ne sai mutum ya yi ta to in Allah ya hore maka a matsayinka na mummuni musulmi wanda yake a mabiyin addinin musulunci to in Allah ya hore maka in dai da halin yi babu wata hujja da za a ce karkai ko baka ce ba za ka yi ba domin gudun karkaje ka fada wannan maganganun da malamai suka ce wajibi ne wanda bai yi ta ba kuma yana da layi karkaje ka fada wancan to sai ka yi layya a kuma hujja ta biyu shine kai mi zai hana kai ma ka raya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mi zai hana kai wannan layya domin ita ma ibada ce wadda Allah ya shara'anta ta alhali kana da hali to gaskiya babu wata hujja ga wanda Allah ya hore ma ya ce ba zai yi ba wannan babu shi a cikin addinin musulunci abu na biyar da za mu yi magana kan shi menene hukuncin layya ga mutumin da yake ana bin shi bashi to ga bashi ana bin ka kuma ga sallar layya ta zo kuma kai ma kana so kai layya shine mala yace to ga mas'ala yadda take mutumin da yake akwai kudin mutane a kan shi sannan kuma layya ta zo wai shin me ya kamata yayi tsakanin biyu ya mai da kudin mutane da suke kan shi wanda ake bin shi bashi ko ko yaje ya sayi sallar layya in ya samu kudi mala yace shin kuma idan ya kasance wa hal yakhtalifu al-hukm idha kana ad-dayn mustahiqqan wa fawriyan shin wai in ya kasance shi wannan bashi da ake bin shi bashi ne na gaugawa misali bai ta akai kawai in an samu in ya samu ya kawo haka akai alƙawari da shi to gashi ya samu shin layya zai yi ko ko mai da kudin zai yi ko ko wanda shi bashin da aka bashi an sa mishi lokuta wata biyu amma cikin wata kowane wata kaza zaka bada kuma kowane wata kaza zaka bada to yaya lamarin yake akan haka mala yace da farko mu gane da cewa illa ya suka hadu da bashi an yutalib ashabuhu الحكم في هذه الحالة يقدم سداد الدين قطعا على الأدهية غسكي اللامري شيني واند دي أكي بنش باشي كوي إن يسامو كدية جي بيا باشي باشي ياهي نوي أكنشي دي رشي نيو وانا اللي دي قادليلي سبدني ماليتي لأن سداد الدين المستحق المتعلق بحقوق العباد واجب سبد شيني باشي wanda aka amsa kuma an sa mishi lokaci wallahi biyan shi wajibi ne haƙi ne na mutane ya kamata ka maida musu ba ɗaya bane da layya ita ibada ce waga ku haƙi ne amma layya ita ko sunna ce ashe a nan wurin abin da yake wajibi shine a gabatar da bashi a saman kan sallar layya abu na biyu in ya zamanto malaci zalim ya tazaham ad-dayn ma'a al-udhiya wa raja al-wafa sai zamanto bashin da ake bin shi ba a ce da gauga zai bada ba akwai sarari akwai lokaci amma kuma Allah ya kawo mishi kudi malaci to akan haka ba laihi yayi layya akan haka shari'a ta ba da dama ga mutumin da yake ana bin shi bashi amma bashin ba na gaugawa ba sai wani lokaci to ba laihi bane in ya buƙaci yayi sallar layya Allah ya bashi to yayi sallar layya babu laihi menene dalili akan haka shine mala yace fi hadhihi alhala tushra lahu al-udhiya wa la haraja alayhi fi shira'iha aw al-istidanati laha ma dama qadiran ala sadad inda ya zamanto kahin lokacin da aka yanke mai yana sa ran zai iya biyan wannan kudi to ba laihi bane sai laye shi yayi amma malumai ne suka yi fatawa na addinin musulunci akan haka domin dan saboda a bada dama ga wannan mutumin da ake bin bashi shi ma ya samu wannan dama ta mi ta gudanar da ibadar sallar layya wadda take sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zamanto shi ma da shi da iyalan shi su yi wannan farin ciki da ake da shi na ranar sallar layya sharadi dai shine kada mu manta sai in mutumin ya san kahin lokacin ya samu amma in ya zamanto baya iya samu kahin wannan lokaci to fa a kaddamar da bashi kawai a biya bashi shine abin da yake wajibi saboda haƙƙin mutane ne ita ko sallah sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam abu na shida wanda za mu yi magana akan shi shin wai menene hukuncin sayan layya da bashi iko Allah. Menene hukuncin sayan layya da bashi? Yanzu layya ita da kanta ce aka saya akan bashi, amma kuma an yi alkawari za a dinga badawa kadan kadan har ya kai a biya wannan sallar layya. Malai ce to ga yadda mas'alar take. Ana samu so da yawa ma'aikacin gwamnati ko kuma ma'aikaci a wani wuri wanda shi dogaran shi bai huce albashi ba, kuma a wannan albashin nashi in dai a haka aka ce sai layya to ba zai iya ba, domin ta yi albashin nan bai huce ba abinda zai ci kawai. To idan sallar idan layya ta zo a ya ya kamata yi akwai ciniki da aka sani na ta hanyar baka abu ka dinga biya kadan kadan a wata har lokaci har akai wurin da zaka biya, amma kuma ana sa lokaci. Shin wai in yayi layya da wannan dabba alhali kuma bai biya ta ba, to yaya hukuncin layyar shi take akan haka? Malai ce wallahi ya kamata mu gane ita wannan ibada ta layya, mu san da cewa ana yin ta ne ga wanda Allah ya hore mishi. Akan haka ya fi kusa a ce ka dogara da Allah ko ka yi haƙuri, idan Allah bai hore maka ba bai kai ba wurin da har sai ka je ka ci bashi ka zo domin ka gabatar da ibadar layya. Kenan babu wata hujja da mutum zai ɗora ma kanshi cewa tilas sai ya yi layya har ya kai ga yana amsar bashi. Kai a yau an kai ga sama, an kai gaba da haka ma, akwai wanda suke amsar bashin banki su zo su yi layya. kuma ba ka san ibada ce lada ake so ko ko menene ake so, Allahu alam. Tunda da yawa zai ɗauki preta baski, haka ake kiran shi preta baski, kuma ya sai abin layya kuma ya zo ya layya, baka san lada ne ake nema ko ko menene al'amari yadda yake ƙarƙashin haka. To shine malai ya ce mafi kyawo shine in aka kai ga irin wannan yanayi, to gaskiya a yi ƙoƙari a saya ma iyalai abinci mai kyau, a gyara rayuwarsu da kyau su ci gaba da rayuwarsu. Ya yi a ce a tattara gaba ɗaya a je a ɗauki bashi, a tattara abin da yake da kwai domin a yi layya, wannan bai yi ba. Akan haka wallahi shari'a ta gwada babu laihi ko guda akan mutumin da Allah bai hore mishi ba, kuma babu wani tilastawa akan shi na cewa sai ya je ya ci bashi domin ya dinga biya da kaɗan kaɗan. Wannan takura ma kai ne, kuma a addini bai ɗora maka ba kai hakan. Akan shi malamai da yawa sun yi fatawa cewa mi lalle ana buƙata ga wanda Allah ya hore ma ya yi kuma ya gwada godiyar shi ga Allah. Amma in muka ɗauka irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah yarda da shi cikin littafin shi na fatawa, shi mi yace idza kana lahu mafaqun yufi bihi, in Allah ya hore ma mutum to yayi da abin da Allah ya hore mishi. Fastadana ma yudahi bihi fa hasuna, in kuma yana iya biya bashin ba tare da ya shiga wani tsanani ba, to yayi kyau ya amsa yayi. Wala yajibu alaihi, amma ya san da cewa ba wajibi bane sai yayi hakan, in Allah bai bashi ba yayi hakuri. Mas'ala ta gaba ita ce ta bakwai, wai me ya yi kyawu a tsakanin waɗanga abubuwa biyu a cikin addini, ka ba da kuɗinka ka sayi dabba ka zo ka yanka, ko ko ka bar dabba ɗin kawai ka ba da sadaka kuɗin ka ce shi kenan, tunda dai layya ce to ga kuɗin rago na ba da sadaka, wanne ya yi a ciki? Malai ya ce da yawa daga cikin mutane suna tunanin cewa alayya hikimata shine kawai a taimaka ma talakawa, haka suke tunani. So da yawa mutane suna tunani cewa an shara'anta layya ne ba don komi ba sai don a taimaka ma talaka da nama, misali to aiko kuɗin na bashi ma zuwa zai iya saya, to ai addinin ba haka yace ba. Menene hukunci? Malai ce yanka layya da ba da kudin dabba a matsayin sadaka ba ɗaya bane, yankan yahi falala, domin shine ya tabbata a cikin shari'a, kuma akan shine nassin na aya ta Qur'ani da kuma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama, akan shine suka tabbata yanka ba ba da kudi ba. Kuma dukkanin mazhabobi guda hudu in muka diba, sawa'un mazhaba ta Hanafiya da ta Malikiya da ta Shafi'iyya da ta Hanabila, dukkansu sun kwatanta yanka shine Allah ya fi so. Kuma hatta da malaman da suka biyo bayan su duka sun gwada cewa yanka ya fi sadaka a wannan matsayi. A ƙarƙashin shi ne Imam Sa'id bin al-Musayyib, Allah ya rada shi, yake cewa la an udhiya bi shatin ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi mi'ati dirhamin. Wallahi ga a ce in samu dama in yanka tunkiya ko mun karancinta, ya hiye mini nahi son haka da in yi sadakar dirhami 100 wanda ya fi kudin tunkiyar nesa ba kusa ba. Dirhami 100 in ba da su kyauta, ni nahi so a ce in samu tunkiya karama in yanka, ya hiye mu wannan sadakar. Ashe a nan falalar ta hutu a kararar cewa ba sadaka ake bukata ba, yankan ne ake bukata. Menene yasa yanka yahi? Malai ce to ga bayani. Na farko, wannan zubda jinin da ayat ta zo da shi cewa fasalli li rabbika wanhar, kai roko kai sallah ga ubangijinka sannan kuma kai yanka nahar ka zubda jini. Al-asl fil udhiya annaha ibada, kama yadda ita sallah ita layyar da kanta ibada ce mai zaman kanta, ba ta kusanci da sadaka kuma ba ta yi kama da sadaka ba. Ashe akan haka babu hujja. Abu na biyu, al-muhafaza ala shari'a min at-ta'til, wanda ya yanka kamar ya yi ƙoƙarin raya sunnan ne ita kanta ta ita wannan layya. Idan muka ce ba za mu yi ba mu yi ta ba da sadaka, to wannan sunna tana dab da mi, tana dab da bacewa. Ashe akan haka mu ko addininmu ne shar'anta haka, bai kamata a ce mu canza shi da wani abu domin shi ya fi kusa a gare mu, a'a ga yadda addini yake bukata mu. Abu na uku, malai yace fi'lul ibada fi waqtin afdal min ghairi, ita wannan sallar layya lokaci ne gare ta, ƴan kwanaki ne, idan ka yi ta a cikinsu to lokacin ne ma take amsuwa, alhali sadaka ha ba ta da lokaci. A duk lokacin da ka yi ta cikin shekara ko cikin wata ko cikin wuni, to fa Allah yana amsarta. Amma ita layyar to ɗan lokaci ne gare ta, in ta wuce kuma sai baɗi shi ke. Abu na uku, na huɗu da ya sa layya ta fi sadaka, fi'il mukhalafati fi'ilin nabi, wanda ya ce kuɗin zai bada na ragon kamar ya saba ma abin da annabi ya yi. Annabi bai haka ba, kenan ba za mu zo da sabon abu ba mu ce mu kuma layya ce muka yi, a'a. Malamai sun faɗa akan haka, innan nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha, musan da cewa ma'aikin Allah bai tsira da mun ce Allah ya tabbata a gare shi layya yayi. Wal khulafa'u ba'dahu dhahu, suma waɗannan halifofi na musulunci wanda suka zo bayan annabi suma haka suka yi layya suka yi. Walau kanati sadaqa bi samaniha afdal la'adalu ilaiha, malai ce da ku a ce sadaka tana daidai da layya ko ta hi layya, to da an samu cikin khalifofin annabi da wani ya yi shi, domin su sun yi kowa kwaɗayin aikata addini daidai yadda annabi ya yi shi. Balau kanati sadaka tusawi zibhi fil ajari la fa'aluha ahyanan litaysir, inda ku a ce sadaka tana daidai da yanka, to da an samu wani lokaci suna yi, ko da ba su yi kullum ba da an samu wani lokutan suna yin shi hakan. Amma sai dai kash ba a samu ko guda cikinsu wanda ya yi haka. abu na biyar amma aljam'u bainal ibadatayn ana iya hada tsakanin ibada biyu sallallayya da kuma sadaka mala yace az-zabhu yajma'u bayna ta'zimi llahi bi iraqati ad-dami wa bayna as-sadaqati bil lahmi 'ala al-fuqara'i wal jam'i bayna al-qaribatayn afdal wa akmal shi yanka da muke gani mala yace to mu san da cewa ya hada abu biyu na farko zubda jinin nan da muke yi domin Allah na biyu ba da sadakan nama da muke yi ga talakawa ashe hada biyun nan yahi guda a ce ka ba da kudin layyar sadaka kawai a anan biyu ka hada kenan yaya za a gama riba biyu da riba guda ba ɗaya bane abu na takwas mas'ala ta takwas da za mu yi magana kanta mala yace hukumul imsak an ash-sha'ri wal azafiri lil mudahi menene hukuncin barin gashi da kuma akaihu ga mutumin da yake zai yi layya namiji ne ko kuma mace ne a dukkanin hukuncin ɗaya ne mala yace ga duk wanda zai yi sallar layya to wa dakhala alayhi shahr zulhijja in watan zulhijja ya kama daga lokacin magaribar da aka ga watan na zulhijja ya kama to ha daga nan ne mas'alar take fara a shin ya kamata ya yanke ko bai kamata ba mala yace wa hal yasri hadhal man'i ala zawji ala zawjatihi wa auladihi allazina ashrakahum ma'ahu fi sawab al-udhiya shin iyan shi wanda zai yanka da ɗiyan shi da matan shi su ma suna cikin wanga hukuncin domin wajen yankan yana cewa Allah Allahumma haza minka walaka Allah wanga dabba daga gare ka yake kuma zai koma gare ka Allahumma haza minni ya Allah wanga kuma daga gare ni ne da ni da iyallaina to ai tunda ya faɗi haka shin su ma iyallan sun shiga hukuncin na kada su yanke a kai huka da su yi aski to sai mu saurari a wannan mas'ala akan haka an samu sabani wajen malamai tabbas ina ga wannan mas'ala duk da yake mun yi magana a kanta rana sambi da ta wuce da dare za mu maimaita malikiya da yan shafi'iyya malikawa mu ne nan wajen mafi yawa duk mazhaban da muka yi aiki da shi na malikiya to ga abin da suka ce yankan akaihuwa da aske gashi in watan zulhijja ya kama ga wanda zai yi layya to makaruhi ma'ana an ki ba a so ba ka yanki an ki ka yanke akaihuwa bainama zahabatil hanabila amma kuma maliman hanabila su wane ne maliman hanabila waɗanda suke ƙarƙashin imam ahmad bin hanbali da kuma dukkanin mutane masu bin mazhaba ta Imam Ahmad bin Hanbali da mazhaba ta Zahiriyya Dawud az-Zahiri kenan wa ta'ifatun min as-salaf da ma wasu daga cikin malamai da yawa ikhtar wa minhum Ibn al-Qayyim wa Ibn al-Usaymin dukkan su karkashin wannan mazhaba biyu suke illa ila annahu yuhram su suna ga cewa haramun ne kwata-kwata mabiyan Ahmad bin Hanbali da ɗan Zahiriyya da yawa daga cikin malama suna ga cewa yanke akaihuwa da aski dukkaninsu haramun ne ga wanda zai yi layya a sawa'un gashin kai ko kuma gashin hamata ko kuma gashi na gaba dukkan hukuncinsu ɗaya ne ƙarƙashin wanga mazhaba ko kuma yanke akaihuwa ko kuma a ɗebi wani abu ko daga jikin shi daga jikin fatar shi mala yace wa zalika aula laylatan min zulhijja min awwal laylatil zulhijja hatta yazbaha udhiyatu tun farkon tun ranar farko da watan zulhijja ya kama har ya zuwa yin sallar layya wannan haramun ne wa qala hadha alqawl huwa alahwat wa as'aduha bidalil akan haka wanga malami mai wanga littafi shi kanshi yace yahi zaɓa wanga matsayi eh shi ya zabo wanga matsayin a matsayin cewa haramun din me ya kawo menene dalilin fadin haka hadisi ne na Ummu Salama Allah ya rada ita take cewa manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudhiya fala yamussa min sha'rihi wa basharihi shay'an idan watan zulhijja ya kama inji Ummu Salama annabi yace inji Ummu Salama idan watan zulhijja ya kama in daga cikin ku akwai wani yana so yayi yanka to kada ya taba gashin shi kuma kada ya taba fatan jikin shi ko kada wa fi riwayatin ukhra li muslim amma cikin wata riwaya ta Imam Muslim Allah ya rada shi yace idza ra'aytum hilal zilhijja yace hadisin ga yadda yake Ummu Salama tace idan kuka ga watan zilhijja jinjirin watan zilhijja wa arada ahadukum an yudahi to sai cikin ku wani yayi niyyar yanka fal yumsik an sha'rihi wa azfari to yayi kokarin barin gashin shi da kuma akaihun shi kada ya taba su amma menene hukuncin su iyallan mai yankan kamar yadda muka faɗa da farko mallai ya ce ko guda bai shahe su ba wannan hukunci akan mai yanka yake kawai domin shine shugaban iyallan gaba daya kuma shi ke sa kudin shi nashi ne ya saya ba su ke saya ba amma su kuma sauran iyallan shi kamar matan shi da ƴaƴan shi allazina yudashi anhum wa yadkhuluna ma'ahu fi sawab to su bai shahe su ba amma kuma in yayi layya ya ambace su to suna shiga cikin wannan lada na wannan layya dan haka bai zama wajibi akan su subar gashi ba suna iya aski kuma suna iya yanke akaihun su a cikin wannan kwana 10 na zulhijja amma karshen ita wannan mas'ala mallai yace to ina hukuncin wanda yayi askin ko ya yanke akaihun amma cikin mantuwa shin wailayen shi ta lalace kenan a man akhadha shay'an min sha'rihi aw zafari duk wanda yayi cikin mantuwa fala shay'a alai babu komi akan haka babu wata matsala ko guda ne mantuwa ce wa man akhazahu muta'ammidan amma wanda yayi aski ko ya yanke akaihwa da gangan kuma yanka zai da gangan yayi haka wa kad khalafa sunna tabbas ya saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fada cikin wani abu da aka hana kar ayi yayi shi kwa akan haka hukuncin shi malumai sun fada cewa shine inda gangan yayi to ya yawaita astighfar ya tuba ga Allah amma akan haka kafara ba ta hawa kan shi ba sai ya bada fidiya ba kuma layyashi daidai take Allah ya amshe ta kuma bata baci ba dalilin ya aikata wannan aiki da gangan layyashi bata baci ba babi na biyu mike hana layya daga cikin dabbobi shine mallai yace ana iya layya daga dukkanin dabbobi waɗanda suke da yawa daga cikin mutane wai tunanin su kawai duk dabba ana iya a yanka ta a sallar layya kamar mi wani mai kuɗi ma ya iya cewa kai wanga watan waga sallar kawai barewu zan yanka sai ta yi sai barewu kawai kawo su wani ma ya ce a doki zan yanka shine layya ta wani ko ya ce a zabi zan yanka ko kuma irin su yimina ni shine layya ta kawai to wai hanya aka ana haka kwa a karkashin shari'ar musulunci hakan din ya tabbata ga hukuncin yadda yake mallai ce domin layyata inganta Allah tabaraka wa ta'ala ya takaice ta ne akan kawai dabbobin ni'ima masu dadin nama sai aka kasa su gida uku akwai bangare kashi na harko na raƙuma akwai kashi na biyu na shanu akwai kuma kashi na uku shine na dabbobi ƴan ƙanana amma dukkanin waɗannan uku wanda aka yi layya da shi namiji ko macensu dukkanin su layya ta yi malumai duka gaba ɗaya sun kasu akan haka cewa sun tattaru akan haka dukkan malumin musulunci sun tattaru akan wannan mas'ala cewa waɗannan su ne kalan dabobi da shari'ar musulunci ta yarda a yanka in muka ɗauka irin su imam ibn abdul bar irin su ibn rushd irin imam nawawi irin su sana'ani da ma wasunsu sun kwatanta sun haɗi dukkanin su cewa layya ba ta yi gami ga waɗansu waɗanga dabbobin irin su tsuntsaye ko kuma irin su barewa da sauransu a hujjoji sun gabata tun harkon wanga bayani daga alkur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan su ne dabbobin da ake yankawa amma menene sharaɗa akan waɗannan dabbobi kala uku sharaɗi na harko sai sun kai sai kwanakin su ya kai kowanne yana da kwanaki lokaci da aka yanke sai ya kai shekarun shi in sun kai to lokacin ne ake yanka shi a ya zama layya domin ta yi inganci misali in ya kasance to za mu saurari kiran sallah insha Allah na harko in ya kasance dangin raƙumma hukunci a kansu shine ba za a yanka raƙumi ba sai ya kai shekara biyar kuma ya shiga ta shidda wanda ya cika biyar ya shiga ta shidda to shine ake yankawa amma in hasaniya ce saniya ba za a yanka ta ba sai ta cika shekara biyu daidai ta shiga ta uku ta cika shekara biyu daidai to lokacin ne ake yanka ta in ha dangin awaki ne to ha sai sun cika a shekara daya sun cika shekara daya kuma sun shiga ta biyu misali na hudu in ya zamanto dangin tumaki ne mala yace a wannan su ku abin da yake daidai na shari'a shine mi wata shida a wata shida amma akwai kuskure da ake yi a ƙarƙashin wanga bayani mala yace kada mu saye dabba mukan yi kuskure wani lokaci mu saye dabba kuma ba tare da mun tambayi irin wannan kwanikan da aka zayyana sin ta kai wannan lokaci ko ko bata kai ba tunda wata dabba in ta koshi ta yi jiki ne kawai jiki ne gare ta kuma sai aka ce an hudo ta saidawa to in baka tambaya ba wani bi akan hada cikin kuskure ka zo ka yanka da niyyar layya alhali ita ko bata kai ba wannan shekarun da basu kai ba haka nan a karkashin wata mas'ala ta harko a cikin wanga bayani menene hukuncin yanka ko kwalayya da saniya wadda take ta cika shekara biyu amma kuma duk da haka haƙuranta ba su huto ba haƙura ba su huto mata ba a ba ta canza haƙura ba afuwa kamar yadda ake cewa canza haƙuri to akan haka menene hukuncin shari'a shine iza ta'arada al-umr al-haqiqi ma'a al-wasf al-khariji lil-bahima in ya zamanto an samu matsala ita dabbar bata kai ba amma jikinta ya girma tana gwada kamar ta kai to anan wurin menene ya kamata mu diba gaskiyar lamari ita layya kawai sai lokacin da aka ware ya kai in dabba ta kai ne ake yanka ta ashe haka shari'a ta zo kenan in dai dabba ce to saniya ga yadda take sai ta cika shekara biyu kuma ta ma shiga ta uku to in haka ya tabbata to ba laifi bane ana iya yanka ta ashe in muka saya dalilin jikinta kawai babba ne to wannan mun yi kuskure kamar yadda nayi bayani a can baya. Abu na gaba, menene sharadi dangance da dabba wadda ya kamata a yanka wadda bata da aibi ko guda? Mala ce lalle shari'a ta tabbatar da cewa dabba da za a yanka sai ta zamanto lahiyayya ce, ba ta da wani aibi ko ɗaya a jikinta. Haka kuma malaman addinin musulunci duk sun tattara kan haka. Akwai matsaloli guda hudu wanda malumai suka zana wanda su suke hanawa a yanka dabba, su ne za mu zano ga sunan kamar haka: al'aura'ul bayyin uwaruha, makamniyar dabba wadda tabbas an tabbatar da cewa lalle ba ta gani. Saboda mi? Saboda idanta ya zube, misali, ko kuma gashi nan ma amma kuma ba ta gani, wannan ba ta yin layya. Ta biyu, dabba wadda take mara lahiya, wanda daga an dibe ta gata nan tana yawan kwanci ko ko tana yawan gata dai, ita dai daga an diba an san batar lahiya, ko kuma an kora su ma kullum ita ake bari a ƙarshe a baya, ashe a nan wurin ita ma wagga dabba ba za a yi layya da ita ba. Ta uku, al'arja albayyini dil'uha, bimana arjo, gurguwar dabba wadda take gurguntaka, gata nan gurguntaka ta ta bayyana a hili. In an kora su da sauran dabbobi ana gane cewa ga tahiyyata gurguntaka gare ta, kamar wadda kuma aka cire ma kafa ɗaya ta baya ko kuma aka cire kafata ta gaba, misali, to wannan dukansu ba za a yi layya da su ba. Ta hudun ta ƙarshe ita ce mi al'ajifa allati la tanqi, micece dabbar da in aka dibe ta tara mai kwata-kwata sai ƙashishuwa kawai ake gani a jikinta, to wannan ita kanta tana cikin layin dabbobin da ba za a yi layya da su ba. Amma waɗansu aibubbuka ne wanda ba su hana a yi layya da dabba. Na farko, al'adba, wadda kahonta ya karye kaɗan kaɗan ba da yawa ba, auƙoti a uzun ha auji, ko kuma kunnanta kaɗan ya ɗan cire daga wani wuri, akan haka wannan bata baya hana a yi layya da ita. Haka kuma dabbar da kunnanta ko daga gaba ko daga baya shi ma ya ɗan taɓu, shi ma ba za a bai hana a yi layya da ita. Na uku, wanda aka tsaga kunnanta ko daga gaba ko daga baya. Na huɗu, wadda kuma da tsayi ne aka, kamar wani wuri ne cikin tsayi aka ɗeba kaɗan. Na biyar, wadda aka huda kunnan, huda ne aka mishi. Na shidda, wadda kuma aka cire kunnanta, wallati qut'at wastus'ilat uzunha bil kulli, aka cire kunnan ma dukashi, hatta zahara simaquha, misali har sai da can cikin kunnan ma ya dan bayyana. Na bakwai, wallati zahaba qarnuha min asalihi, wadda kuma kahonta ya karye shi ma, wa hiya maqtu'atu zayl, ko kuma wadda wutsiyar ta kadan ta cire. Na gaba, na tara, allati saqatat ba'du asnaniha, wadda haƙorinta ya ɗan kare, da sharaɗi kadda ya zamanto haƙorin nan baya ya hana ta kiwo, ba ta iya cin abinci. Na goma shi ne mi, wadda aka jikin nononta shi ma ya samu matsala, aka ɗan ciro wani kaɗan daga jikin nononta haka. Na biyar, wadda kuma take ɗan gurgunci kaɗan, ba irin gurgunci na hili ba, ga nan karyayya ce ko ko an cire kawata ko a ɗan ɗingi shi kaɗan take. Na sha biyu, na ƙarshe, dabbar da aka haifa, misali, batar ƙaho ko kuma batar kunne, ita haka aka haifeta. Kenan, akan haka waɗannan su ne layin dabbobi waɗanda malumai suka yi bayani a kansu, cewa dalilin illa su bata da nauyi da yawa, bata kai yadda kamar za a ce an hana ailaye da su ba, kenan ana iya ailaye da su kamar yadda malumai suka zana. Nan za mu tsaya insha Allah ta'ala duba ya zuwa lokaci, kenan sai dai in Allah kai mu. Yawwa, shi wannan ana yi da shi wanda aka yi mai daddaka ko? Kuma haka aka haihe shi, babu laifi, tunda ai wanda aka haihe shi a haka shi ba karya ba aibi ba ne, haka ya zo da halittar shi ce haka. Don haka koma wanda aka daddake, akwai malumai da suna gwada cewa yana yi, ana laye da shi wanda ma aka daddake, domin shi wannan wuri dama baya cikin nama, kuma baya cikin wuraren da ake kamar kwaɗayinsu dama a ciki ba. Kuma babu wani nassi saman kan cewa wanda yake da irin wannan illa ba za a yi laye da shi ba. Insha Allah, Allah ya samu dace. Haya zai biya, saboda ai bayanin a nan cikin littafin ya gwada cewa wanda ake biya bashi in dai ya san layyan nan in ya yi ta zai shiga wani yanayi, kuma bakin abin da yake samu bai ba da dama ya sayi layya kuma ya biya bashi. To mafi a'ala shi ne biyan bashi, domin shi bashi haƙƙin wani ne a kanka. Ka gani, shi ko layya fa sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka a ciyar da iyalai, a biya bashi shi ne mafi a'ala. Allah ya sa kuma mu dace insha Allah. Muna roƙon Allah ta'ala, Allah ka gafarta zunubanmu, Allah ka ba mu ladan dukkanin abin da muka faɗa na daidai, kuma kuskure Allah ka gafarta mana. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da malumanmu da suka riga mu, Allah ya sa suna gidan aljanna idan lokacinmu ya yi, mu kuma Allah ka cika mana da imani. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ubangiji ka kare mu daga dukkanin wani sharri, dukkanin wani abin ƙi, fitintunu na zamani. Allah Ubangiji ka tsare mu da iyalanmu gaba ɗaya. Ya Allah, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ka albarkace mu, ka albarkaci rayuwarmu da ta zuriyarmu gaba ɗaya. Allah Ubangiji ka ɗaukaka mu, Allah Ubangiji ka yassare mana, Allah Ubangiji ka raba mu da dukkanin wasu wahalhalu na rayuwa. Ya Allah, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, dukkanin masu buƙatar ta alkhairi Allah ya biya mana gaba ɗaya. Ya Allah, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, dukkanin waɗannan fitintunu da ƙasarmu Nijar take fama da su, Allah Ubangiji ka mana maganinsu. Allah Ubangiji, masu tada hankali a ƙasarmu, Allah ka san su, Allah ka mana maganinsu. Ya Allah, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, dukkanin waɗanda suke neman aiki da dukkanin waɗanda suke neman jari da waɗanda suke neman aure, Allah ya ba su mai albarka, Allah ya sa su samu mai albarka. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, dukkanin ma'aikatanmu daban-daban waɗanda suke aiki, Allah ka ba su ci gaba, Allah ka ba su ɗaukaka, Allah Ubangiji ka yassare musu. Ya Allah, Allah muna roƙonka ka hore mana abin da za mu yi layya, Allah ka kawo mana sauƙin wannan tsada da ake fama da ita. Ya Allah, Allah ka kawo mana sauƙi. Ya Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.